بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. bayan haka muna godiya ma Allah subhanahu wataala wanda ya bamu ikon haduwa a wannan lokaci mai albarka a yau juma'a. Makasudin haduwar mu ita ce taya mulna na wato samun karuwa da Allah ya azurta dai daga cikin ƴan uwan mu da shi. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa wannan da ya zama sanadiyan tsiran sa da iyayensa a duniya da lahira. Muna kuma karanta addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a dinga yi ma duk wanda ya samu karuwan da. Barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakalta alwahiba warzuqta birrahu wa balaga ashuddahu. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya amsa wannan addu'a. Allah kuma ya ba ma iyayensa ikon tarbiyyantarsa yadda ya kamata. A duk sanda aka yi maganan haihuwa ko samun karuwa, ba a kawo maganan komai sai abin da ya shafi tarbiyya. Abin da yake so ne ja hankalinmu a kai shi ne a kan lamarin tarbiyya a gurguje ba tare da na tsawaita ba insha Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ka'ida a rayuwa, wasu su zama iyaye, wasu kuma su zama ƴaƴa. Wannan ba komai yasa ba, saboda Allah ta'ala ya jarraba iyaye akan ƴaƴan da zai ba su. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisin sa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dukkaninku kowa mai kiwo ne, kuma za a tambayi kowa akan kiwon da Allah ya ba shi. Duk wanda kuka ganshi a duniyan nan akwai wani dawainiya da Ubangiji subhanahu wataala ya daura masa a kansa, kuma akwai ran da za a tsaye da shi a tambaye shi akan wannan dawainiyan da Allah ya daura masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Shi mutun namiji mai kiwo ne, makiyayi ne shi akan iyalan gidansa, tun daga kan matansa har yayi kan ƴaƴansa da duk wanda suke karkashin sa. Kuma ko shakka babu cewa ranar lahira za a tsaye da shi a masa tambaya akan wannan kiwon da Allah ya bashi. Sannan kuma Annabi ya ci gaba da cewa ita ma mace, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, ita mace mai kiwo ce akan gidan mijinta. Gidan mijinta mace Allah ya bata kiwo ta kula da gidan mijinta. Sannan kuma ko shakka babu ita ma kuma ranar alkiyama Allah zai tsaye da ita ya tambaye ta akan abinda ya bata na tarbiyyan kula da gidan mijinta da ƴaƴan da ta haifa. Mu sani cewa tara ƴaƴa da zuriya ba shi bane abinda musulunci ya damu da shi, bal abinda musulunci ya damu da shi koda an samu karanci a bangaren yawan ƴaƴa da zuriya, amma su zama masu amfani. Ba a tara ƴaƴa ba ya zama an samu tarin tsintsiya amma ba shara. Da yawa yanzu akan samu matsaloli daban-daban tun daga wajen tarbiyyan ƴaƴa har zuwa inda ƴaƴan da su taso. Irin wayannan matsaloli da ake samu na tarbiya a malaman tarbiya sun kasa su daban-daban wasu ka ce wasu iyayen sukan samu matsala ne akan wato fannin tarbiya saboda karancin ilimi da sanin yaya ya kamata su tarbiyanci zuriyansu wasu kuma ba karancin ilimi bane sun san ga abin da ya kamata amma kuma akwai son zuciya da kasala a cikin ayyukansu to mu san da cewa kamar yanda na ambata duk wacce ta ga ta haifi daya biyu har zuwa yadda Allah ya kaddara mata ka sani cewa Ubangiji ta'ala zai tsaida ita a gaban shi ranan da babu mai iya bada amsa sai ita Allah zai tambaye ta akan ƴaƴan nan da na baki dukan su ɗaya bayan ɗaya yaya tarbiyyar su yake yaya kika tarbiyantar da su ana ta samun haihuwa daban-daban yau an haihuwa can gobe an haihuwa can yau an haihuwa can gobe an haihuwa can amma har yanzu matsaloli na tarbiyya ba raguwa suke yi ba hasali ma nunnunkuwa suke yi duk inda aka je matsala ta rashin tarbiyya karuwa yake yi kuma ba wai matsala ne na karatu ba ba wai makaranta ne ba a zuwa ba duk makarantu musamman makarantun islamiya idan kin zagaya gaba daya zaki samu waɗanda suka fi yawa a ciki mata ne ko dai ƴan mata ko iyaye suna nan akwai su akwai aukin zuwa makaranta a wannan bangaren duk al'umma sun riga sun yi ittifaki an yaba wa mata akan zuwa makaranta amma matsalan da ake samu da su shine wajen aiki da abin da aka koya wajen yaya da ayi aiki da abin da aka koya mahaifiya za ta dauki jakanta da littattafanta ta je makaranta a koya mata Qur'ani da hadisai daban-daban amma cikin wannan hadisan da ta iya wajen guda 100 cikin ƴaƴanta ba wanda ta koya masa ko guda 2 ko 3 bal hasali ma ita ma karatun bai amfane ta ba balle aje maganan ya amfani ƴaƴanta akwai kalubale da yake fuskantar mu musamman al'umman mu a zamanin yanzu akan matsala ta tarbiya abun bakin ciki ne idan mutum yana ganin abubuwan da suke faruwa a cikin al'umman mu a yanzu wannan al'umma kuma a tunanin mu shine ba abinda muke nema sai canji kowace ta iya zama a cikin ɗakin ta ta kama gwamna ko shugaban ƙasa ta yi ta tura mashi a sai tana zagin sa tana cinye masa albarka ka kasa kaza ita kuma ƴaƴan da Allah ya bata ita ma ta kasa juya su ƴaƴan ta zuriyan ta ta kasa sa su a hanyar da ya kamata ƴaƴanta da ba su wuce 5 ba 7 10 ta kasa tana nan kuma tana zagin wanda ke kula da biliyoyin mutane cewa ya kasa dole ne sai an samu canji a ɗaiɗai kun mutukunna iyaye sun kawo canji wajen tarbiya a nan ne da a samu canji wajen shugabannin da ake samu don ka'idan da Allah ya sa mu rayuwa ka'ida shine irin yadda al'umma suke irin shugaban da Allah zai daura musu ko da yaushe da a zo a karanta mu shugabanni ga lokacin Sayyidina Umar ga shugabancin sa ga kaza wai so ake yi shugaban shi ya zama irin Sayyidina Umar mu kuma mun ki mu zama irin mabiyan Sayyidina Umar sai mun zama irin sahabban da suka rayu da shi kafin mu ma sai Allah ya bamu irin su amma matsaloli daban-daban ga su nan a cikin gidanki kin kasa dakile su ke kanki kin kiki shiru ki zama mutumiyan kirki balle ki je maganan shirya wasu wajibi ne mu sani cewa yana daga cikin haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu haƙƙin ƴaƴa ne akan ubansu tun kafin su zo duniya shine dole ne uwarsu ta zama mutumiyan kirki wannan dole ne wajibi ne akan uwa haƙƙin ƴaƴanta ne akan ta tun kafin su zo duniya dole ne ta zaba musu uba mutumin kirki namiji ba zai samu uwa ba zai samu uwar ƴaƴa mutumiyan kirki mace ba za ta samu uban ƴaƴa mutumin kirki ba dole sai kowannen su ya yarda zai zama mutumin kirki dan ka'idan Allah da ya faɗa a cikin Al-Qur'ani yace al-khabithatu lil-khabithina والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات gurbatattun mata babu wanda ke auren su sai gurbatattun mazaje haka Allah ya tsara kuma haka yake da kowa da rabon sa haka kuma gurbatattun mazaje ba su dace da kowani irin mata ba sai gurbatattu nagaltattun mata ba su dacewa da kowace irin mazaje sai nagaltattu haka nan kuma nagaltattun mazaje ba su dace da kowace irin mata ba sai nagaltattun mata wannan ka'ida ce ta Allah amma ke baki zan mutumiyan kirki ba kuma kina nan kina ta addu'a Allah ka bani miji na gari Allah kuma ya ce miki ke ga hanyar da yake so ki bi don ki samu miji na gari ke kuma baki bi wannan hanyar ba kuma kin ce baki miji na gari to da ke da Allah wa ke tsoron wani kenan da ke da shi wa zai bi dokan wani kenan ke zaki bi nashi ko shi zai bi naki mutum bai zama mutumin kirki ba yana kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi ya ta gari Allah ya bashi mata ta gari da shi da Allah waye a saman wani kenan waye zai fada mu wani yaji wajibi ne na farko shine a samu salahun nafsi shine miji ya zama mutumin kirki ita ma matan ta kokalta ta zama mutumin kirki sannan sai Allah ya hada kowa da rabon shi amma Allah ba azzalumin bawan sa bane babu yadda za a yi ki gama gurbata rayuwanki ki zama mutumin banza wani kuma ya gama gyara rayuwansa wajen bautan Allah kuma Allah ya dauke ku ya hada ku yi zaman aure tare da shi ki wala shi a banza Allah bai wannan zalunci Allah ba wannan azzalumin bane to bayan kuma mutum ya zama mutumin kirki ke ya zama mutumin kirki ke kin zama mutumin kirki sannan kuma dole ne mijin da zaki zaba mu ƴaƴanki dole shi ma ya zama mutumin kirki dole ne shi ma ya zama mutumin kirki a wannan gaban nakan so da dama in ja hankalin musamman hankalin iyaye akan irin matsalolin da ake samu a wannan lokaci idan mutum yana mu'amala da wasu daga cikin dalibai musamman yana karantar da dalibai mata wasu korafe-korafen da zasu dinga kawowa suna samun matsaloli da iyaye wajen aure sai kai tunanin wannan uwan mai hankali ce ko mahaukaciya ne ita yarinya tana ganin ta kai aure kuma a iya tunaninta ga wanda take so nan ita kuma uwan tana ganin ga abin da take bukata na duniya bata riga ta gama samu ba tukunna sai a dinga samun matsaloli daban-daban har daga ƙarshe kuma abu ya zo ya fada kuma a zo a yi abin da ita kuma uwan da ta zo tana ci da yatsa yarinya ta zo tana korafi nayi kaza nayi kaza na kawo samarika sun kai biyar ta tunkuɗe ban san me ba ban san me matsalan ba ta faɗi matsalan taki tana tunanin cewa ai waɗannan ba za su bata abin da take so ba don haka ba za ta bar ƴan ta yi abin da take ba za ta bar ƴan ta auri wacce take so ba a cikin wannan satin ina jin ran litinin din da ya wuce na kama hanya zan tafi makaranta akwai wacce ta tare ni take bani irin wannan matsaloli sanda ta kai da tana yi mun magana tana zubar da hawaye na haɗu da wata da safe da yamma kuma muka sake haɗuwa da wata tana magana tana zubar da hawaye ga matsalan da take samu daga wajen uwanta kuma ba a ko'ina ba ne a cikin nan garin ne a nan bakin titin ƙofar ɗin ga matsalan da take samu da uwanta me matsalanta ga mazaje nan ita ta kai aure yau shekarunta ta wuce shekaru 27 a duniya ta doshi 30 ta kai aure ta kawo mazaje sun kai 7 ita uwan sai ta dinga tunkuɗewa tana tunkuɗewa saboda me duk wayan da take kawo wa uwan tana ganin ai wayannan ba ƴan gidan masu kuɗi bane har daga ƙarshe ma idan ta kawo mijin sai uwan ta ce mata ta je an mata istihara ta gane cewa wannan mijin ba alheri a cikin sa wannan ba alheri a cikin sa saboda me saboda dai zo bai shin fuda mata kuɗaɗe ba wanda take so ita aura ita kuma ƴan bata so amma in yazo wajen uwan da ya bata wani abu yau kusan shekara uku kenan ana magana ya turo ya turo in an yi magana ya turo sai ya dan ja lokaci sai an manta sai ya sake dawowa daga ƙarshe ya gaya ma yarinyar cewa shi bai son ta amma me ka fito ka fada wa mahaifiyata baka baka sona yaki ita kuma uwan ta dage sai shi saboda abin da take so ta samu na duniya dan haka wallahi wajibi ne akan iyaye wajibi ne akan iyaye su ji tsoron Allah mijin da ake sama ma ya ana nema mata mijin da zai tseratar da ita ne zai ja hannunta zuwa aljanna ba mijin da zai tara miki dukiya ba ba mijin da zai tara miki dukiya ba mijin da zai tara miki da zai tara miki dukiya aikin banza ne dukiyan tana iya karewa shi din yana iya mutuwa kuma da ƙarshe ya riga ya ji ya bar ku da bala'i bala'in da badaki iya shawo kanshi ba har ki mutu da haka dole ne mu ji tsoron Allah a cikin duk abubuwan da muke aikatawa wannan wajibi ne wajibi ne mu gane cewa rayuwar mu gaba ɗaya addini ne matsala ta tarbiyya matsala ce mai muhimmanci sosai wanda akan ta Allah yakan kifar da al'umma gaba ɗaya duniya gaba ɗaya zamani guda Allah yakan juya zamanin upside down ya kifa mutanen gaba ɗaya akan matsalan tarbiyya matsalar rashin kula da tarbiyya musamman kula da tarbiyyan ƴaƴa mata wannan yake jefa al'umma a cikin masifa uwar ta bata damu da ita ba ba ruwanki da wace irin shiga take yi wace irin sutura ne a jikinta a yayin da za ta fita fitan nan da ta yi kuma za ta ratsa ne gaban mazaji kuma duk namiji da ta wuce ta kanshi zai kai idonsa zai kai kanta wataƙila in mai tsoron Allah ne ya kawar da kansa ya yi istighfari in ba mai tsoron Allah ba ne ya ƙura mata ido daga ƙarshe ba ki san me zai shiga zuciyarsa ba ba ki san kuma me zai faru ba abin da yake faruwa kenan ba ki san me zai faru ba ɗaliba ce za ki ganta idan za ta zo makaranta da jaka da dogon hijabi har yana jan ƙasa da niƙabi amma wallahi in ka laita akan titi da ka yi tunanin wannan arniya ne ko musulma ne uku kuma a gaban iyayenta ka fito iyayenta suna kallonta wannan ya sa alfashiya ya yi yawa a cikin al'umma zinace-zinace ya yi yawa a cikin al'umma manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ba mu satan ansa yake ce mana idza zahara az-zina wa riba fi qaumin idan ka ga zina da zinace-zinace da yawan cin riba sun yi yawa a cikin al'umma ko ina zina ko ina cin riba annabi ya ce wa innan mutanen faqad ahallu bi anfusihim iqaballah haƙiƙa da kan suka daga hannu suka ce Allah ka saukar mana da bala'i a wani hadisin yace kuma idan alfasha ta yi yawa a cikin al'umma kowace irin alfasha ce zina ne luwaɗi ne maɗugo ne wace irin alfasha ce ko menene in dai sunanta alfasha annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan al'umman ta san da cewa Allah yana dab da ya turo mata da bala'i da annoba da wasu cututtukan da ba a san da su ba a tarihin zamanin baya da suka wuce in dai irin wayannan suna faruwa in dai annoba ce in an gama fita daga wannan ma za a koma wata idan an gama fita daga wannan za a koma wata to matsalan shine iyaye ba su da sa ido akan abin da ya dace abin da ya kamata uwa da uba su sa ido akai ba za su sa ido akai ba sai su maida shi abun wasa kawai abun banza wanda kuma wannan abu ne wanda yake da hadari sosai ya zama a matsayinki na uwa kina uwa amma ga ƴaƴanki nan baki iya ce musu eh ko a'a sai abin da ta aikata wata irin ma a gidan yanda ka san ita ta haifi uwar ba ta son bacin ranta duk abin da za a yi a bata mata dai ba ta so in dai ko wa'azi da a mata in dai ranta zai baci to ba da yi ba saboda me ana so a tafi da ita saboda ita ƴar zamani ce wannan sai ya jawo matsaloli daban-daban ƙarshe sai ƴan ta zo ta fi ƙarfin iyaye sai su suna tunanin ya za a yi su riga sun sake mata ita tarbiya ba ma mace ba da tafi ku da ta fadari ko da namiji ne ba a sake masa komai a ce yi abin da yake so ko da namiji ne balle mace da annabi yace su mata na kisatu aqlin wa dini suna da tawayan hankali da addini inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka annabi ya fadi ko namiji ne bari a ce an sake masa yi abin da yake so ba balle mace idan uwan da yan da su fita unguwa ita uwan da ta sa hijabi da niqabi ita kuma el da ta sa matsatsun kaya kiljinta a waje bayan ta a bude kaman wani teburin mai balangu haka za ta fita ita uwan ta rufe jikinta gaba daya ita kuma yan ta riga ta gama kwalliye kwalliyenta kuma ta fita a tsirara kuma tare da uwan da su fita uwan ba ta da daman ta ce mata koma ki canza saboda tana tsoron katta yi magana ran yan ya baci saboda tana tsoron katta yi magana ran yan ya baci wannan sai ja a sake mata aikata duk abin da take so a kaida duk ko a qur'ani ne kaji an ce i'malu ma shitum ku aikata abin da kuke so kowa ya san cewa in yi aikata abin da yake so din nan zai ga kuma abin da bai so ka'ida ne in dai mutum ya aikata abin da yake so haka malamai suka ce man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wanda duk ya aikata abin da yake so ba abin da ya dace ba to ya san da cewa dole ne ka'ida ce sai ya hadu da abin da ya saba masa dole ne zai ga abin da bai so wannan kalubale ne da yake fuskantar mu yake fuskantar al'umma yake fuskantar iyaye dole ne akan iyaye su zama masu sa ido akan tarbiyyar ƴaƴansu wace irin wani irin ƴaƴa suke da shi yaya ƴaƴansu suke da waye suke mu'amala da irki ta fita ina za ta je yaushe da ki dawo kin kai dare kina ina kin kai dare kina ina wajen taro ne ko a cikin kasuwa zaka zagaya ka samu ga mazanin sun kai 10 ko 15 a wajen wata mace guda daya tana zauna cikin suna tadi da ita iyayenta kuma ba su damu wai da su tambaya wai ina yata wacce ta je ba ruwansu da ina yan ta je ta fita ne wata kila ma fitan da ta yi da ta samu musu wani abun da za su taba da haka ba su da damuwa da ina ta je daga ina ta dawo daga nan ba ruwansu da wannan babu ruwansu da wannan da dama yanzu an dauka cewa wato amfanin aure shine a yi aure a haifi ƴaƴa a yi kaza duk namiji ko macen da a zamanin nan a yanzu aka tambaye ta me yasa kake son yin aure dalilin da yasa kake son yin aure ba dalili ne na shari'ar musulunci ba aure akan yi aure ne dan a haifi ƴaƴa menene amfanin haihuwan ƴan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya mutu idan mutun aka ce yau ya bar duniya duk wani aikin da yake aikatawa aikin ya yanke kenan shikenan ya gama abubuwa guda uku ne kawai da su cigaba da zuwa masa kabarin sa bayan ya mutu daga cikin waɗannan abubuwa guda ukun akwai me yaro nagari waladin salihin yad'u lahu da nagari da kika bari kika yi tarbiyyar sa ya ta gari da kika bari kika yi tarbiyyar ta wanda za ta daga hannunta ce Allah ka gafarta wa mahaifiyata manzo Allah yana cewa mutum yakan shiga cikin kabarin sa yana kwance a kabarin sa ga Allah na kawo masa lada wace irin lada zai tambaya Allah a ina na samu wannan ladan Allah zai ce masa danka ne yake can yake ta roƙa maka gafara yake ce take can take ce Allah ka gafarta wa mahaifiyata duk sanda ta daga hannunta yi addu'a sai Allah ya ƙara mata lada a cikin kabarin ta to wannan shine makasudi da kuma wato manufan da ya kamata a ce ko waɗannan iyaye su sa a ransu cewa wayannan su ne amfanin ƴaƴan da muke haifa wayannan sune amfanin ƴaƴanmu da muke haifa musamman yanzu a zamanin nan da Allah ta'ala ya jarrabe mu da abubuwa daban-daban wayanda wato a sakwanni kadan da su ruguza tarbiyar mutum ita tarbiya sawa mutum tarbiyan sama ƴa tarbiyan sama ɗa tarbiyan wannan shine yake da wahala kina iya shekaru 20 kina samun tarbiyan tarbiyan bai gama shiga jikinta ba amma rushe tarbiyan fa shi tarbiyan shekaru 20 din nan wallahi minti 5 yayi yawa an gama rushe ta minti 5 yayi yawa an gama rushe ta yanzu wata kila ginin nan idan aka ce za a gina gida kaman wannan da a yi shekara 2 ana ginawa amma ran da aka so a rushe gidan idan aka turo ka tafila minti 10 yayi yawa ta yi label da gidan gaba daya haka tarbiya take shigan tarbiyan shi yake da wahala amma shafshaf ta tare da waɗanda za su ruguza tarbiyan bai da wahala wannan tare da masu rusa tarbiyan a lokaci guda wannan ba shi da wahala daga cikin kalubalen da Allah ya jarrabe mu da su akan matsalan tarbiya a wannan zamani akwai hanyoyi da kafofi na sadarwa Allah ya jarrabe mu da su sosai wayanda sun taimaka kwarai da gaske wajen rusa tarbiyan al'umma babban bala'in da Allah ya jarrabe mu da shi a wannan lokaci a wannan zamanin namu babban bala'in da Allah ya jarrabe mu da shi dake rusa tarbiya wallahi ita ce wayan hannu ita ce mafi girman bala'in da Allah ya jarrabe wannan al'umman da shi waya a hannun mutum magidanci ma kamalallen mutum mutumin da ake ganin shi mutumin kirki ne da dama waya ta zama sanadiyar lallacewarsa da Allah masu surutun nan su dan mana a kuri mana da dama an samu matsaloli daban-daban akan matsalan wayoyi wallahi wayoyin da muke da su a yanzu idan mutum ya san amfaninsu wallahi hanya ce kai tsaye na tafiya aljanna watakila ina zaune a gida ban je ma wajen karatu ba za a turo min karatu ni ma in tura ma wasu mutum 10 mutum 20 su fa'idanci da su su ma su tura ma wasu wannan hanya ce kai tsaye da yin ta tura ma kaina lada in samu hanyar tafiya aljanna amma a wannan zamanin wallahi da daman wannan al'umman da su shiga wuta ne wallahi sanadiyar wannan matsiyaciyar abu da dama da a shiga wuta ne ta sanadiyar wannan matsiyaciyar mutumin da ake ganin shi mutumin kirki ma zai fito a gaban mutane ne ke nuna cewa shi mutumin kirki ne ya tsaya ya rera karatun alkur'ani yadda ya kamata ya fassara alkur'ani da kyau amma ya koma cikin daki shi kadai bai tsoron Allah saboda yana da waya a hannunsa to wannan wayan wanda magidanta ma mutanen kirki masu karantar da al'umma ba su tsira daga sharrinta ba kin danka ma yanki kuma kin aminta da ita ba kya binciken me a cikin wayan me yake shiga me yake fita a cikin wayan kuma kina tunanin Allah ba zai tambaye ki akai ba kina ganin Allah ba zai tambaye ki akai ba duk abin da tayi na alfasha da wayan ke ji ka taimaka wajen tayi wannan abu irki da zaki bata waya dole ne ta fahimci cewa wannan mahaifiyar ta watsayayya ce in ta kama ni ina abin da bai dace ba da wayar za ta kwace ta fasa kuma ya fasa a banza ta gane cewa da gaske ke tsaye a kanta amma a gabanki za ta yi waya da wancan su yi settling su yi planning a ina damu haɗu kina kallonta ta gama waya ta yafa gilanta ta fita kuma ba za ki ce a'a ba ki ce ina zuwa ba baki tambayan me matsalan, baki san wasu sakonni ne ke shiga ba, baki san wasu sakonni ne ke fita daga wajenta ba, da suwa kake waya, nambobin suwaye da waye a wayanta baki sani ba, baki sani ba. Wannan matsalan ta ci al'umma daban da wato da dama, ta ci mutane da yawa wannan matsalan, da ƴaƴa da iyaye da yawa wallahi za su shiga wata sanadiyar waya, da ƴaƴa da iyaye da yawa za su shiga wata wallahi sanadiyar waya. Dan haka wajibi ne akan mu, akan iyaye maza da mata, a kokalta a dage wajen ganin duk wacce ta ba mu ƴatta waya, wajibi ne ta zama tana supervising menene a cikin wayan nan, me da me take yi da wayan, wasu website da wasu website take shiga, kafafen yada labarai guda nawa ne a wayanta, suwaye da suwaye abokanta, suwaye da suwaye abokanta. Wannan wayan ta kai ga hatta matan aure, hatta matan aure sukan yi fasikanci ta sanadiyan wannan wayan. Akwai matan da ita kowane sakon na rayuwarta mala'iku cewa suke Allah ka tsine mata albarka, kowane sakon na rayuwarta mala'iku suna cewa ne Allah ka tsine mata albarka. Ta mutu a kabarinta, tana cikin kabarinta lokacin da kitta da take bukatan addu'a Allah ya gafarta mata, amma mala'iku suna ce Allah ka tsine mata albarka, mala'iku suna ce Allah ka tsine mata albarka. Ya kamata mu tsaya mu fahimci wani irin laifi ne wannan matan ta yi, ba komai bane ya jefa ta a ciki illa me, illa waya, wayan hannu ita ce ta jefa ta a cikin wannan matsala. Tana zaune a cikin ɗakin ta, da ta sa sutura irin suturan da bai dace, wanda ba muharramin ta bai ganta da shi. Bayan nan kuma za ta ɗauki hoton kanta ta watsa ma duniya, kowa ya gani. Za ta ɗauki hoton kanta ta watsa ma duniya, kowa ya gani. Abin da ya kamata ta gane shi ne, kowane mutum ɗaya da ya ga wannan hoton, na rantse da Allah rubuta mata ake ladan mazinaciya, zunubin mazinaciya. Kowane mutum ɗaya da ya ga wannan hoton ana rubuta mata zunubin mazinaciya ne. A tura wanda dai watakila ta tura wajen mutum 2000 sun gani, a wannan mutum 2000 wani in ya gani dai ya sabin akan wayansa, wani ya gani shi ma dai ya shani ya tura ma wasu dubbannin mutanen, har duniya ta nade wannan hoton yana nan akan kafan yada labarai, kuma ana nan ana gani, kuma ana mata comment cewa hoto yayi kyau, ita kuma tana dariya tana jin dadi, mala'iku kuma suna ce Allah ka tsine mata albarka, mala'ikun Allah suna cewa Allah ka tsine mata albarka. Wannan ta yaya ta samu rahman Allah, ta yaya Allah zai jikanta, ta yaya Allah zai tausaya mata, ta yaya za ta sa abu a rayuwarta Allah ya sa mata hannu a ciki. Bayan mala'ikun da suke wajen Allah waɗanda ba su taɓa saba ma Allah ba, amma me, amma suna ta tsine mata albarka. Dole ne mu yi kokari mu kokalta mu ga mun kiyaye, mu da muke amfani da wayoyi mu kula mu gani waɗanne irin wayoyi ne muke amfani da su, sannan iyaye da ƴaƴan suke da wayoyi, wallahi haƙƙi ne akan ku tsaya ku ga menene yake take da wannan wayan, wallahi sai Allah ya tambaye ki akai. Karki tunanin ke ba abin da ke na alfasha da wayan ki, iyakaci ciki du'azi ki kaza ki wa kaza, na rantse da Allah wayan da kika ba mu yarki in ta tafi ta sanadiyan wayan, wallahi ba za ta shiga ita kadai ba, sai dai ku tafi tare, saboda dokan da Allah ya sa, ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, haka Allah ya ce ku kare kanku, ku kare iyalanku daga shiga wuta. Karki shiga wuta, kar iyalanki su shiga wuta. To da yace kar iyalanki su shiga wuta, yana nufin aka ja ɗanki da aka yi ta wuta kice ba isa ba, ko yaya? Hanyar da ta tafi, hanyar da ta tafi wutan ma ki toshe mata wannan hanyar, kar ki bari ta tafi. In ko kika bar ta tafi, za ku tafi tare. In ta tafi wuta, za ku tafi tare. tun daga farko haka ka'idan malaman tarbiyya suka ce turran gini turran zani tun daga lokacin yaro yana karami yarinya tana karama a ce ki ce mata kaza ki fara koya mata kaza sai ki fara tunanin ai wacce karama ce ai karama ce karama ce har ta zo ta girma abun ya riga ya bi jikinta kai kuma me lokacin kuma yanzu ba yanda zaki iya da ita yana daga cikin abun da ke rusa tarbiyya kalubalen da ke rusa tarbiyya da ke fuskantar tarbiyya musamman mata a yanzu sune kawaye wannan ma haƙin iyaye ne dole ne ki samu irki doka wacce kar na sake ganin ki da ita haka malamai haka musulman magabata suke yi idan ya fahimci cewa dan sa nagaltacce ne sai ya duba cikin anguwan wani gida ne kuma mai nagaltattun yaya sai ya dauki dan sa ya kai gidan ya samu uban ya ce ina so dana ya zama abokin danka kullun suna tare haka ne wajibi ne ke uwa ke ne mai nema ma irki kawaye ba ita za ta nema ma kanta ba duk kawan da kika gane cewa kawan banza ce dole ne ki dakatar da yanki kar in sake ganin ki da ita don na tabbata idan aka ce can hanyar akwai zaki yana tsaye yana cinye mutane idan yake ta zo bin hanyar da kike ce ka tabi ko ba haka bane amma hanyar tafiya wutan jahannama kina ganin ta dauki hanyar kawai sai kika kara tunkula ta ta tafi sai kika zuba mata ido kawai ma'ana in ta so ta kone in ta so kar ta kone amma dai wutan jahannama dai ta tafi abun ta ke ba ruwan musamman iyaye mata ki zauna ki yi tunani irin ɗawainiyan da Allah ya sa kika sha akan ƴaƴan da kika haifa tun daga ɗaukan ciki akalla wata shida kin sha wahala wata uwan in tana da ciki duk wani abun daɗi a duniya bai mata daɗi abu mai daɗi a wajenta shine ta sha kanwa ta sha faran ƙasa ta taunaya shi ta sha toka wannan shine abu mai daɗi a wajenta in da a zo a bule wajen nan da turare ita ba ta so abinda zai burge ta shine ta sa hancinta ta fuskanci shadda abinda ke mata daɗi kenan duka wannan ɗawainiyan da kika sha wahalan naƙuda kuma a ce ƴan ta tafi wuta kin sha wancan wahalan a banza ina kika yi kin yi riba ko asara ina riban da kika yi kin yi asara ka'ida shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin aboki na gari kamar misalin mai sai da turare ne idan mai sai da turare yana zaune a tsakiyar nan wajen dole cikin abubuwa uku da ai daya ko dai kowanne ta cire kuɗi ta sai turare ko dai mai turaren yayin da suke shafa wa mutane a bayan hannu a jikan shi ko kuma me in baki saya ba bai shafa miki ba amma in dai na wajen da ke ji kanshin turare to haka aboki na gari yake ko dai yake zama irinsa ko kuma dai dole ki ɗebo wasu ɗabi'u daga cikin ɗabi'unta haka kawa take misalin abokan banza misalin kawan banza manzo Allah ya ce kamar misalin wanda ya je makera ne yanda ake buga zuga zugi na wuta ko dai wuta yi tantsatsi ya kona tufafinsa ko kuma me ko kuma ya tashi tufafinsa na wari ko kuma dai ya shawari amma dole da ai daya ko kuma a hada masa duka ukun ma wuta ya kona shi ya shawari kuma ya tashi yana wari haka abu haka aboki na gari yake aboki na banza haka yake haka kawa ta gari take haka kawa ta banza take dukansu da misalansu dukkaninsu da misalansu duk wanda ya je ya zauna a wajen da ake hura wuta ya san cewa ya zauna a waje mai hadari zai iya konewa a kowane lokaci haka duk matan da ta bari yadda take raban kawayen banza ina tabbatar miki cewa kin kai ta kin baro ta din at any time da ki iya ganin ta a hanyar wutan jahannama da wannan kawayen don haka haka malamai masana tarbiyya suka ce idan aka ce je kai bincike akan wani je ki bincike akan wacce kar ki je ki fara tambayan a'a yaya wacce tana zuwa makarantar a'a je ki tambaya su waye kawayenta domin irin kawayenta irinta irin kawayenta irinta to musamman a yanzu da musamman mata musamman wato mata a yanzu da wata tafi jin maganan kawanta akan maganan iyayenta da yawa ana samun wannan matsalan idan uwarta za ta bata shawara wallahi ba za ta dauka ba amma in ta zauna ta yi shawara da kawayenta suka gaya mata ina ganin ki kaza ko ya ci karo da shawaran uwarta za ta yi watsi da na uwan ta bi na kawaye to wannan me yake tunani idan kawayen suka zama mutanen banza yaya abin zai faru da haka wannan kalubale ne da yake fuskantar mu a yanzu matsala ta tarbiya wajibi ne akan uwa ta kokalta ta ga wato kawayen da ƴaƴan take yawo da su suna da muhimmanci sosai wajen wato wajen tarbiya ki kokalta ki ga kawayen ƴaƴanki mutanen kirki ne sannan kuma daga cikin matsalolin da muke samu a yanzu shine waɗannan tashoshi da aka fito da su waɗanda suke rusa tarbiyyar al'umma wannan tashoshin da aka fito da su wallahi ya sa duk wata makarantar islamiyya ma da ake karatun islamiyya aikin banza ko yake yi aikin banza ko yake yi yanzu dalibi zai zo makaranta ya zauna a gaban malami ayi awa 5 awa 6 ana koya masa karatu idan ya koma gida ke kuma uwa kin zaunar da shi kin sa masa wata tasha ta banza yaga wasu yara sako'in sa suna taka rawa a cikin tashin kina tunanin wanne yake so ya dauka na makarantar ko wanda kika sa masa wanne zai dauka wata uwan da aka gani yanda kika san abun burgewa ne ma da abun alfari da uban ga uwan ga ƴaƴan su a gaban an taro a falo ana kallo yanda kika san abun burgewa abun azo a gani azo ana tattaunawa tsakanin uwa da ƴa akan fim amma uwan ba taba zaunar da ƴanta tace kin je makaranta an koya miki kaza to koya mu amma da a zauna kin kalla fim kaza eh to ba ni labari kin kalla shiri kaza ba ni labari duka wayannan shiri-shiri na ƙaryen nan yanzu an fi ba su muhimmanci akan karatun alkur'ani kafin ka ji a gida an sa karatun alkur'ani za a shafa watanni sai wata ranar watakila garin canji tasha Allah ya sa ya zama zallan tashan kur'ani ne zalla yake to sai a hakura a kalla amma a hakan ma ana caccanzawa a gani ko da a samu canji irin waɗannan tashoshin masu ruguza tarbiyyar addini wallahi akwai tashan da musulman mu inda mun san dalilin kirkiran wannan tashan wallahi ba za mu kalle ta ba ko in ce da muna da kishin addinin mu ba za mu kalle ta ba inda muna da kishin addinin ba za mu kalle ta ba da sassafe da asusuba an tashi an kunna TV da daddare za a kwanta an gama kallo ne da a ji a yi bacci duk wasu abubuwan da suke lalata tarbiyya a nan ake ɗauka duk wata irin shigan da daga wata ta yi shigan da bai dace ba aka bincika sai a samu wata irin fim ne ta yi wannan shigan ita kuma ta kwaikwaya da haka wallahi wannan matsala ce ita ma tana daga cikin wato jaraba wanda Allah ya saukar mu wannan al'umma wanda ke fuskantar kalubale akan matsalan tarbiyya jarabawa ce babba Allah ya saukar mu al'umman nan hanyoyi ne wayannan da dama da ake bi ne yada alfasha ita kuma alfasha ba ma wanda ya yada ta ba wanda ma ya ji dadin an yada ta ma wanda Allah bai mai magana akan wanda ya yada alfasha ba yayi magana ne akan wanda ya ji dadin an yada ta dadin ma mutum ma ya ji yana so ma a yada ta Allah ya ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira kiga wata alfasha an yada ta maki ji dadi Allah ya ce ki jira akwai azaba duniya da lahira to wanda ya yada alfashin shi kuma ya da kare da shi wanda ya yada shi kuma ya da kare da shi da haka dole ne mu kiyaye mu yi kokari mu ga mun wato mun kiyaye tashoshin irin tashoshin da muke kallo domin suna da tasiri wajen tarbiya duk abin da zaki ga ma ƴaƴanki ku yi kaza in dai da su ga sabanin shi a TV wallahi ƙarya yake musu kawai sannan kuma babban jigo shine abinda zaki fada ma ƴaƴanki ya zama shine dabi'unki abinda zaki ga ma ƴaƴanki ku yi kaza ku bar kaza ya zama ke ma kake yanzu uwa ce za ta ce ma ƴaƴanta ku daina ƙarya Allah ya hana ƙarya Allah bai son ƙarya amma idan wani abu ya taso ita za ta ƙara ma danta ƙaryan da zai ma ubansa ya kalba kuɗi a wajen sa ita za ta ce ma ƴanta ta san ƴantan ta yi abin da bai dace ba in uban ya zo zai faɗa ita za ta kintsa mata ƙarya in ya tambaye ki ki ce kaza ita za ta tsara mai ƙarya ta tsara mata ƙarya kuma tana gaya musu cewa Allah bai son makareci yana ƙona shi jiya kin ce masa Allah bai son makareci yau kuma kin ce ƙarya to wanne ne gaskiya a ciki yana daga cikin abin da yake wato wani irin munanan tunanin da musamman iyaye mata suke yi shine kuna tunanin cewa ƙananun ƴaƴa ba su daukan abin da kuke yi kuna tunanin cewa ya kamata ki gane kwakwalwanki yanzu ba zai dauki abin da kwakwalwan karamin yaron nan zai dauka ba ke ne yanzu akwai sauran akwai hayaniya da rikici da tashin tashi na cikin kwakwalwanki shi ko yanzu bai da wani damuwa illa ya ci ya kwanta iya abin da ya sani kenan duk abin da aka masa dauka kawai yake yi ba ga annabi Yusuf ba ba yana dan karami bane ya mafarki ga wata da taurari nan da taurari 11 da wata da ranar da wata sun mai sujada yana dan karami ne wannan mafarkin amma bayan ya girma ya fi shekaru 70 40 a duniya ya zama annabi har ya kusa mutuwa ma da ya ga tasirin abun san da ya gaya babansa katina ina karami nayi mafarki gashi nan ya faru yaro da kike gani ba wai abin da ke faɗa shi yake ɗauka ba wallahi ba shi yake ɗauka ba abin da ke yi akwai matan da an kawo mata ƙarin cewa ɗanta ya yi zagi ya zagi wani a waje sai ta kira shi ita ma kuma ta ce don kazanka waje ka zage shi haka yawanci iyaye mata kuke yi ke da ki zagi ubansa da ki zagi uwarsa shi kuma an kawo karen shi a waje yayi zagi kuma ki buge shi wallahi wannan zalunci ne ki rusa masa tarbiya kuma kin zalunce shi kuma Allah zai tambaye ki ke ki zagi ubansa kuma ki ce kare zagi uban wani a wannan ai ƙarya ne to yanzu ko matsalan sallah iyaye akwai su akwai dage ma ƴaƴansu ku kula da sallah ku tashi ku yi sallah tun karfe 12:30 ya ta ce ma ɗanta yi alula ka je ka yi sallah shi kuma yana ganin da ba za ta yi sallan azal ba sai uku saura kwata shi yana ganin ke baki ba wa sallan muhimmanci ba shi kuma kina so ya ba mu sallan muhimmanci ya ke so hakan ya faru ta yaya dai fahimci cewa abin da ke mai gaskiya ne yanda ke so ɗanki ya zama wallahi baki buƙatar sai kin gaya masa a baki kawai ya ga kina yi kina tunanin kullun ɗanki ya ga lokacin sallah yana yi dot kin bar komai kin watsar da komai kin je kin yi alula kin yi sallah shi kuma lokacin sallah ya je yana wasa yana ganin ma abun yayi ne yanda ya ga kin ɗauko butan alula shi ma ya ɗauko na shi da haka dole ne mu kiyaye mu kokalta mu ga abin da za mu yi wajen tarbiyyantar da ƴaƴa daga ƙarshe wajibi ne mu ga duka waɗannan ƴaƴan da muke haifa ƴaƴan da ake haifa a kokalta a ga an ba su ilimi na addini yadda ya kamata a tarbiyyantar da su akan ilimin addini a hada da ilimin boko wannan abu ne mai kyau amma ilimin addini shine a gaba a ba mu ilimin addini muhimmanci a ba mu ilimin addini muhimmanci malaman da za su karantar da ƴaƴanku ilimin addini ku ba su muhimmanci ku ba su muhimmanci, ku tura ƴaƴan su je makaranta a koya musu. Na daga cikin abin da ke sa wasu ƴaƴan ba su sanin darajar karatun addini, ba su sanin darajar karatun addini, shine idan ranan boko ne, uwarsa tun karfe 5 da ta tashi na asuba ta tashe shi yayi wanka tun kafin yayi sallar asuba, dai yi wanka in ya dawo asuba ba komawa bacci, a bashi gogaggen uniform ya sa, a girka masa abinci, a zuba masa a kula, ya kama hanya tafi makaranta tun bakwai dai fita, kafin 8 ya isa makaranta. Ranan Islamiya kuma ya zo da uniform din sa, hammatan sa ya yage a dukunkune, bata ma masa abincin kariya ba, bai kariya ba haka dai, bare zo kuma sai karfe 9 ta nuna masa me, ta zabi wancan akan na addini. Kuma malaman addini ma bata ba su muhimmanci ba. Wata uwan ta je ta tsaya a gaban malamin Islamiya, muna ganin su daban-daban, ta tsaya a gaban malamin Islamiya ta ci kwalansa akan ya hukunta danta, wannan abu ne mai sauki a wajensa. Ta zagi uban malamin, ya danki zai albarka malamin da dai koya masa, Allah ya ce annabi ya ce kin zagi ubansa, sai ya danki zai albarka. Musamman yanzu matsalan da ake samu da dama da ƴaƴa shine, idan boko ne dai fita je makaranta ne, idan kuma addini ne wai sai a ce wai an dauko malami ya zo gida ya koya masa, ai ba zai fahimci karatun ba, yana zaune a falon ubansa ta yadda ya gane karatu, ya je makaranta ya zauna akan katako ya daki wancan ya buge shi, anan zai fahimci karatu. Amma yana gani yana zaune a gaban mahaifiyarsa, malamin yana tsoro, yana fargaba kar dan yayi abu ya masa fada, a ce kaza kaza, a ce a rage masa albashi ko a kore shi, in yayi abun a hukunta shi, bare hukunta shi ba, saboda mai gaban iyayensa ne, watakila ma malamin da yazo bai kariya ba, a ce ka jira su sai sun kariya, yana ganin ƴaƴan suna wasa da wainan kwai da kaji da me suna jifansa da shi kuma bai kariya ba, yaya hankalinsa dai natsuwa je dai ya koya ma ƴaƴan karatu, ta yaya? Da haka dole ne mu ga mun bada muhimmanci sosai wajen ƴaƴan da ake haifa su zama suna da ilimin addini, domin tushen tarbiyya shine ilimi, wannan shine tushen tarbiyya, in dai ba ilimi ba za a yi tarbiyya ba. Sannan duk abin da malaman da suke karantar da ƴaƴa za su zo su gaya miki akan ƴaƴanki na abin da suke ba daidai ba, ki kokalta ki dauki mataki tun da wuri. Akwai dalibin da muna makaranta da shi a aji na, yake nake koyar da shi, na kira mahaifiyarsa na gaya mata cewa wannan yaron yayi kwana 3 bai zo makaranta ba, ta zo ta tsaya ta ce mun, shi ya ce mata kullun yana zuwa a gaban dan, sai take ce mun sai dai dan ya kawo shedu, ni ma an kawo shedu. Wai dalibin da ni nake koyar da shi a ajin akan zuwan shi makaranta, sai dai ya kawo shedu, ni ma an kawo shedu. Sai nace ni ba zan iya wannan ba, amma in Allah ya jira ki ga shedu. Sai banza da ta yi watsi da maganan, ta nuna danta maganan danta ya fi daraja akan malamin da yake koyar da shi. Bayan wasu satutuka sai gashi an kawo mata karin, shi yayi wani abin da bai dace ba a daidai lokacin, wallahi muna makaranta muna karatu, sai ga tunan ta zo tana hawaye, sai nace mata ga sheda nan, wannan ne sheda nan, bata ga sheda mai kyau ba, ga sheda nan kin gani. A lokacin kuma sai take cewa malam wannan yaron na kawo shi ne ka karya min kafansa. Shikenan nace mata jirani, na shiga aji na tura wani yaro, nace masa wajen wayan can karyemin bencinan nan ka dauko min katako. Ya dauko katako, malam me za ka yi da katako? Nace me kika ce ai ba karya kafansa ba? Ba je kika ce karya kafansa ba? Dan haka kwanta gaban kafan kan balla. Sai kuma ta koma kuma tana bada hakuri, tana kuka. Lokacin da ya gaya mata ga matsalan da yake faruwa, kwanan shi 3 bai zo makaranta ba, sai ta nuna min cewa ni da nake koyar da ajin shi yafi ni sanin ajina. Ya maganarsa ta fi muhimmanci akan na malamin ajin. Malamin ajin ƙarya kake shine mai gaskiya, saboda tana son ɗanta. Amma yanzu kuma abu ya ci ƙarfinta, ta kawo ɗan a ƙarya mai kafa. abin ya ci kalfinta bayan da ta iya da shi yanzu da aka duk sanda aka zo aka ce miki danki yana kaza ki kokari ki bincike ki dan mataki yake tana kaza ki kokalta ki bincike ki dan mataki dan wallahi in abin ya ci karfinki ba za ki yi maganin sa ba tun farko dai a ce yake tana fitan banza ki dakile ta tun da wuri idan wannan fitan ya bi jikinta abin da za ta aikata ta janyo miki na bala'i duniya da lahira ba za ki yi tara ba Allah ya sa mu daji dan haka a gurguji ne kalin tsawaita din na ga yanzu lokacin magariba ya kusa to yana da kyau mu kokalta wajen mu bi waɗannan matakan sosai sosai wajen kula da tarbiyyan abinda ya dace abinda Allah ya daura na yaya abinda ya daura akan ku na yaya dole ne a kula da wannan tarbiyyan a kula da wannan tarbiyyan sosai dan Allah zai tambaya akai Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin halshi da ni da ku Allah ya yafe mana yadda muka taru anan Allah ya tara mu a gidan aljanna abinda muka karanta kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi Allah ya sa mu tsira gaba ɗaya duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin